أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum da mafi girman sunayensa ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwar Qur'ani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jika iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴaƴanmu da mu kanmu gaba ɗaya. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama zuwa gare mu. Waɗanda suke raye a cikinmu Allah ta'ala ya raye da su kan addini ya ɗauki rayuwarsu kan imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abu da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ta'ala ya magance mana. Dukkan wani alkhairi Allah ya haɗa mu da shi. Dukkan wani bala'i ko fitina ko sharri Allah ya kare mu. ‘Yan uwanmu waɗanda suka rasu a dalilin fitintinu kala-kala Allah ta'ala ya mutu rahama. Waɗanda aka yi garkuwa da su a ko'ina suke Allah ta'ala ya kubutar da su. Waɗanda suke irin waɗannan cutarwa ta kowane ɓangare muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su. Ya sa su daida idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ya sa bala'i da musifa da fitina su kare a kansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya kare dukkan bayinsa na ƙwarai daga wannan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 17 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya tsaye mu gobe kiyama. Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya tsaye mu gobe kiyama. Qur'ani yana tsaye a filin kiyama. Allah ta'ala ya sa muna cikin bayin da Qur'ani zai tsaye su. Ina koyi tambayoyi bismillah ma da Ibrahim sai aka kawo. Wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Allah ya kara wa Allah ya kara maka ilimi mai amfani. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya gafarta wa iyaye. Amin ya hayyu ya qayyum ya dal jalal wal ikram. Tambaya na ita ce ni soja ne. Yanzu haka ina course na ruwa. To idan mutum ya shiga ruwan wani lokaci yakan sha ruwan a kuskure. Me ye matsayin azumin mu a wannan halin? Akwai fatawa da Fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Al-Uhaybi Al-Tamimi rahmatullahi alayh ya bayar a Sharhul Mumti littafi na 6 namba na 440 zuwa 444 yayi magana akan abubuwan da ke faruwa ga mai azumi a cikin kuskure ba da niyya ba. Irin wannan ya kuma bada misali na shan ruwa ko kuma kwaro ya shiga cikin ka, ka bude baki kai amma sai kwaro ya shiga kuma ka je shi har makogwaro ya wuce. A magana mafi inganci sai azumi bai lalace ba. Ka shiga ruwa kuna training kawai kana iyo a cikin ruwan kawai sai ka ji ruwa a bakin ka, kana kokarin fitarwa sai ka ji shi ya shiga makogwaron ya wuce, ko ka yi hambo haka sai ka ji kwaro ya shiga ciki, kawai kafin ka dade sai ka ji shi a makogwar ya wuce. Magana mafi inganci azumi bai lalace ba. Akwai hadisai da dama na hujja na san mun sha kawo su a nan. Shi malam ya kafa hujja da ayat da Allah ta'ala ke cewa walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, a cikin suratul ahzab aya ta 5. Allah ta'ala yake babu laifi gare ku a cikin abin da kuka yi kuskure. In dai abu kuskure da ya faru, to addini yana yafiya a kansa. Kaga anan sai yace ai ba da niyya ba, kuskure ne ya faru, ruwan ya wuce. Insha Allah ta'ala azumin ka yayi sai a kammala. Amma dai shawarina kuma a rika kiyayewa matuƙa da gaske. Kada shari'a ta ce in kai kaza a kuskure an yafe maka, kuma mu yi ta yin kuskuren gangance. Don wani lokaci mu mutane muna da wahalar sha'ani. Idan shari'a ta yi sauƙi da kuma sai mu yi ƙoƙarin yi wa abin riƙon sakainar kashi, sai kuma ganganci da sakaci ya shiga ciki. So a kauce wa ganganci, a kauce wa sakaci. Kar ka je ka ce ka shiga competition ɗin haɗiyar ruwa ne amma a dawo da shi kada ya shiga. Kuma ka ce a watan Ramadana za ka yi, kaga ai baka nemi a zauna lafiya ba. So duk wani abu na ganganci ko abin da ya kamata haka, ko sakaci da Allah mu nisance shi. In yadda ka faɗa haka ya faru, insha Allah ta'ala babu damuwa. Dukkan abin da ya shiga bakinka, ko ka manta ka ci ko ka sha, duka wannan a sunna ba sa lalata azumi. In ka manta, wani ya ɗauko aboran da aka fara azumi zai ci, ya tsare zai ci, sai ce ba ana azumi ba, sai ce haka ne, amma wa yake ka tunatar da ni? Kuma wai sai wannan ne mai zama abokin gabansa, tunda dai hadisin ya yi bayanin in amantuwa ne babu damuwa, wai shi a bar shi ya manta. To ai hadisin da ya ce in ka manta kuma ya ɗora wani hadisin kuma ya ɗora wani haƙƙin tunatar da kai in kai mantuwa ko kai kuskure. To kaga wannan ya zama akwai mai akwai son bulu. To da haka wannan duka sai a kiyaye. Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ji dan mahaifan malam da na alaramma da rahama. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ubangiji ya yi muku sakayya da gidan aljanna, ya shirya muku zuriya, ya kare ku daga sharrin makiya da mahassada, ya kuma azurta ku da arzikin duniya da na lahira. Amin ya hayyu ya qayyum. Wannan addu'a ai da zaki take. Malam na kasance bana samun gamsuwa ta auratayya tsakanina da mijina mata ce. Sannan kuma ya san da haka, amma kuma bai nuna damuwan shi akan haka. Gashi ba shi da lokacin zama ya yi hira da mu ko ya zauna ya ilmantar da mu, amma malam rayuwar shi ga baki ɗaya a waje yake kare ta. Sannan yana gama weekend zai tattara ya koma wajen aikinsa. Malam duk lokacin da na samu ya zauna a gida, to ba zai yi komai ba sai daddanna wayan shi. Malam don Allah ka bani shawari, ni dai kam abin ya ishe ni. Allah ya saka da alkhairi. To bil hakika wannan akwai hatsari mai girman gaske a ciki. Ga yadda mijin yake matukar, a yadda ta faɗa haka labarin yake, akwai hatsari wanda yake mai girma. Na farko baya jamfar da ita a mu'amala ta aure. Na biyu baya ba su lokaci. Na uku baya karantar da su. Na hudu baya ba su wani dama na su zauna ko da hira su yi a kan rayuwa. Wannan yake bayyana cewa karar ya shiga haƙƙinsu. A kan huquq na mace a kan miji mun yi magana a kai aika man sati da ya gabata, wanda ba sai na maimaita ba. Amma idan muka duba cikin fatawal kubura na Shaikhul Islam rahmatullahi alai a littafi na 5 namba na 481 zuwa 482, ya yi magana waɗannan haƙƙoƙi gaba ɗaya da aka kira, ya ce ɗaya daga cikinsu a kan dalilin rashin kawai gamsarwa yana iya sa a raba aure. Kwaya ɗaya ba wai duka ba, wannan haƙƙi na auratayya shi kaɗai in aka ɗauka, ya ce a dalilin sa ana iya raba aure. Idan miji ya zauna da mace, bai iya tana da buƙatuwa kuma shi bai iya gamsar da ita. yace za a duba ko da lafiya ne ko ba lafiya, shin zai iya ne ko ba zai iya ba. Duk waɗannan abubuwan yace a kowane hali aka duba ko zai iya ko ba zai iya ba, ko iya lafiya ko bai da lafiya, a kowane hali babu togewa. In ta ce ba za ta iya ba, ya halatta a raba auren, ko da ba lafiya ne bai da shi. Saboda me? Saboda shari'a na kiyaye haƙƙoƙin ɓangarori ne guda biyu, ba haƙƙin ɓangare guda ɗaya ba. Yadda kai aka tilasta aka wajabta mata yi wa miji biyayya, to fa shi ma haka aka wajabta masa kiyaye haƙƙoƙi da Allah ta'ala ya ɗora a kansa nata. To za ka wajibi ne wannan a kiyaye. Don haka abin da ya faɗa aka samu matsala irin waɗannan, shari'a ta ba da matakai da dama. Ba lokacin muhabbara ba ne amsa tambayoyi ne. Daga ciki shi ne ta duba tayin da ya fi dacewa ta masa nasiha a kan hatsarin abin da yake yi. Na biyu, ta kara da addu'a, ta gaya wa Allah damuwarta, musamman lokutan da ake karɓar addu'a irin wannan wata na Ramadana da kuma cikin dare. In wannan ya gagara, na uku sai ta kai kara zuwa ga waliyanta su neme shi shi kansa ko su nemi wakilansa bisa ga abin da suka ga shi ne maslaha. A gaya musu irin waɗannan haƙƙoƙi da baya kiyayewa nata, musamman haƙƙi na auratayya wanda a cikinsu na daga cikin mafi girma, da kuma matsala ta karantarwa. Idan waɗannan ababe gaba ɗaya ba a gyara ba, kuma ya nuna bayi da niyan gyarawa a wurin, ya ce to abin da ya dace sai a nemi rabuwar auren. Idan ta haƙura da auren akan waɗannan dalilai na bai gamsar da ita, bai ilmantar da ita, sai ta rabu da shi don Allah, to alƙawarin Allah ne kuma zai ba ta wanda ya fi shi alkhairi. Wa in yatafarraqa yughni Allahu kullan min sa'ati, sai kafa hujja da wannan aya da ke suratul nisa aya ta 130. Idan suka rabu, Allah iya da falala da yawa, yana da taska da yawa, zai ba wa kowa gwargwadon abin da ya cancanta. To ita an zalunce ta, Allah ta'ala kuma kullun iya tare da wanda aka zalunce shi, yana bin kadinsa. Wanda aka zalunta ko mutumin banza ne, wanda aka zalunta duk shedancinsa, idan ya roki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala yana amsawa. Wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi, ko da mutumin banza ne aka zalunce shi, ya ɗaga hannu ya gaya wa Allah, Allah yana amsa masa. To da haka shi yasa duk mai imani yana kaffa kaffa da zalunci. Mafi munin zalunci kuma shine zaluntar mai rauni. Mata na cikin masu rauni, yara na cikin masu rauni, talakawa da ake shugabanta na cikin masu rauni. So babu haƙƙi da ke da nauyi kamar zaluntar wanda yake mai rauni. In yace Allah ya isa take, Allah yake amsawa. Allah ta'ala ya baki mafita. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba wa mijinki ikon gyara kurakurai. Haƙƙi na ilmantarwa wajibi ne, ya kai shi makaranta ko ya kawo za ta karanta da ke, ko ya nemi lokaci ya karanta da ke, in shi zai iya. Don a mafiya yawa a yanzu matan sun fi mazan karatu. Mafiya yawa mazan ƴan kaɗan ne, ba a wuce zakka 40 a samu ɗaya. Sauran kawai sai dai surutu akan addini, ba a fahimci addinin ba. Shi ma yanzu mun kai matakin da shi kansa musuluncin wasu na fassara shi ne a demokradiyyance ga baki ɗayansa. Sai a duba sai a ce to ai wannan bai dace da rayuwar ba, wai Allah ake yi wa gyara. Sai ka ga a yi ta dibet a kan matsalar addini, a yi wata guda ana kafe na ce babu wanda ya ce Allah ya ce addini ya ce ko matsalar addini ce. Amma mata suna karatu kuma ga su da ƙoƙari irin nasu namu na iyaye mata. Allahu akbar. Duk duniya ban ga ƙasar da ake zuwa a je wa'azi ba a fahimtar wa'azin, kuma a zauna a wurin wai ne wai a samu ladan zama, sai iyayenmu mata a Najeriya. Ba sa jin yaren da ake ko ba sa fahimta, amma za su zauna wai tunda ba sa ji sai samu ladan zama. Dazu mun yi tafsirin mata a nan da Turanci ake yi. Wata dattijuwa take bayanin to jiya mun zo, yau mun zo, duka da Turanci ake ba. Babu tunda ba ki ji ki zauna ki tafi, a zan zo in samu ladan zuwa. Sai ta zo ta zauna a gama komai ba ta gane ba, wai ladan zama a wurin take nema. Duk duniyan banda Najeriya na yake haka, in banda iyayenmu mata ladan zama. Ka je ka ga wasu waɗanda yarensu ma ake ina zo su da ba'azu, amma ita za ta zauna don mai don ladan zama. Kuma in ka bude ajin mata, in dai ba malam ne ya tsare ba, ajin mata baya mutuwa. Sai ka bude ajin mata, muna bude ajin mata a shekara 15 bai taɓa tsaya ba, amma in ka bude ajin maza, in dai ba yara ne da ake kora su da bulala ba, samari da magidanta, kowa idan ya gaji shi zai graduation kansa, ya yi convocation ya gudu.
kuma ana fara graduation ceremony tun daga nan farko, wani daga yazo dai ba zai dawo ba a sati da biyu, wani zai yi graduation ceremony, wani a wata daya. Duk ajin manya magidanta da ya shekara guda, to ya dace a zo a shirya walima wa wannan ajin, sun cancanta. Kowa da kansa yake daga ya gaji sai shikenan sai bace sai ka daina ganin sa, haka ake yi. Sai sa da mun duk makarantar aka bude ajin yara ya dore, ajin mata ya dore, ajin magidanta, wannan kowa da kansa yake graduation ya sallama kawai ya bada wuri. Allah ta'ala ya bawo mafita. Kuma haka duk matsalan addini kowa iya da kauriya. Duk abin da aka fara zai fatawa. Allah ta'ala ki shirye mu, Allah ka sa mu wani lafiya. Za mu tashi akan darasi na 17 a wata na Ramadan hijira shekara ta 1443, jiya mun tsaya akan aya ta 61 a suratu Ali Imran sura ta 3. Idan zan tuna daidai za mu tashi akan aya ta 62 insha Allah. Allah ramma bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
إن هذا للي ونن لهو والله شيد القصص tarihi ne, labari ne na alhaqqu, wanda yake cike da gaskiya da adalci tabbas. Wa ma min ilahin illa Allah, babu wani abun bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah, lalle Allah, lahuwa wallahi shi din al-azizu, mabuwayi ne, al-hakim, mai hikima ne a cikin hukuncinsa. Inna haza lalle wannan, wanne ke nan a ciki? Shi ne wannan tarihi da aka yi ta bamu da kissosi laburra, musamman labari na kancan, wanda Nasara na jiran suka wajen fiyayyen halitta suna kalubalantarsu a kan yanayin halittan Annabi Isa da mahaifiya ba mahaifi. To yaya za a ce kuma shi ɗan Adam ne? Allah ta'ala ya kalubalance su ka ce musu, to ai ga Annabi Adam, ba uwa ba uba, matarsa Hawwa'u ga jikin namiji babu uwa, wanne fi bada mamaki, wanne fi mu'jiza. Amma duk da haka wannan bai cire Annabi Adam a matsayinsa na bawan Allah ba, bai cire nanan ai Hawwa cikin baiwar Allah ba, haka bai cire Annabi Isa cikin bawan Allah ba. Dukkanin su bayan Allah ne, Annabi Isa bawan Allah ne, annabin Allah ne, manzon Allah ne, bal ma yana cikin ulul azmi minar rusul. Annabawa biyar manzanni da suka fi kowa daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma a cikin wannan al'umma aka masa kari ba tare da azikin farage matsayinsa ɗaya na bayan aka bashi kuma shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka wannan labari da aka bayar, in kaga dama hada hada labarin da aka bamu tun daga haihuwar nana Maryam, Maryam bintu Imran, da kuma yadda aka bamu labarin renanta da Annabi Zakariya yayi, zuwa kissar Annabi Zakariya yayi kwadayin haihuwa ya roki Allah ya bashi Annabi Yahaya, duk waɗannan labura da muka yi ta karantawa ya shiga cikin inna hadha, lalle wannan lahuwal qasasul haqq, lalle labura ne, stories ne, tarihi ne wanda ke cike da gaskiya da adalci da babu kokonto a ciki. A wannan jumla kwaya ɗaya wajen taukidi guda uku ne, wato emphasizing magana, ƙara ƙarfafa magana kusan guda uku akai. Kaga inna للتوكيد ne, ina na biyu yake la wala lamun ne, lamul qasam ne, shi ma lamul qasam lamul tawkid ne. Kaga lalle wallahi, sai ina na uku shi huwa, huwa damirul fasl ne. To shi ne na uku, huwa damirul fasl ne, damirul fasl a larabci a wurin malaman nahwu shi ma tawkidi ne, yakan zo da fa'iloji guda uku, an ce damirul fasl. Na farko yakan zo lil tawkid, na biyu yakan zo lil hasr, na uku kuma lil tafriq bainal sifa wal hukm, bainal khabar was sifa afwan, lil tafriq bainal sifa wal hukm. Kaga in kace inna shine lalle, verily, ga lamul qasam shine kaman kace wallahi, ga kuma huwa a larabci in kace zaidun qa'imun, bai kai ƙarfafa magana kamar ka ce zaidun huwa ka'imun ba. In ka ce zaidun huwa ka'imun, kaga huwan nan da ka saka ya ƙara wa jumla ɗin ƙarfi, shi ne damirul fasl. Mafhum? Sai yanzu haka Allah ka ce inna haza lahuwa. Allah ta'ala ya ƙarfafa magana nan da taukidan guda uku, lalle wallahi, ga kuma damirul fasl, labarin da ya ba mu gaskiya ne. Saboda me? Saboda bisa ga ɗabi'ar mutane, usually in kaga mutum ya cika labari kullun labari ne, to in labari ya yawa ana iya samun zuki saman ne. Kuma ga wanda ya saba karantarwa malamin primary ko secondary, wani lokaci ma takardun da ake karantarwa laburan ƙirƙiro su ake yi, ai muna mun karanta Iliya ɗan mai ƙarfi, magana jari ne, ko duk an manta da su ne, ko na rika muka kwatin ne kuna ji, ai mun yi magana jari ne, mun yi irin su Iliya ɗan mai ƙarfi. In kana karanta labarin Iliya ɗan mai ƙarfi sai kai ta jin tsoro a dare, dan ina karanta ai ta baka labarin irin jarintarsa misali. Amma daga ƙarshen ka ji sai ka ga ashe dai zuke ta ba da kawai kirkira aka yi. To bisa ga ɗabi'ar labarra ana kirkiran stories ne kawai dan a mai dan a karantar da yara. Saboda in kana karantar da yara ba zai zama wai kullum aka zo babu wani abu sai serious abubuwa ba, yaro ba zai fahimce ka ba. Shi yasa duk makarantar yara akwai labarin taɗi, akwai lokacin bada stories, akwai lokacin fita a yi gudu, akwai lokacin ɗan tsere, to shi ne yaro zai karatu. Yanzu in ku anan neman ya bace dame ku ba, abin da ya dame ku shi ne haƙiƙanin saƙon. In an samu labura ɗaya biyu suna taimakawa fahimta iya da muhimmanci. Amma yanzu da muka zo sai ce muku to yanzu a tashi za mu fita fili a nan za a yi gudu sai a dawo. Ai kaga a wurinku matsala ne. Amma inda ɗan primary 2 na sa a nan ko primary 3 ina ce musu za a fita a yi gudu to kowa murna yake. In ka takura yaro ko a gida ne kake zauna waje ɗaya ya nutsu a kujera, to wallahi ka sa shi kaman kurkuku ne. Sai ga ta abba ɗan ban minti kuma ɗan motsa haka ka bashi ɗan minti kuma ɗan tafi ya tsalle. Saboda me? Saboda shekarun na abun ne. Ba dama ka bar yaro wai ka ce wai kullum aka zo
ayi ta magana innal munafiqina fi darkil asfali minan nar qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan idza ja'aka al munafiquna qalu sai ka sa yaro ta bata buwan hankali amma in ka zo karantar da yara suna son story sai ka ce za a ba su labarin annabi adam da hawwa sai ka ba su labarin a hausance to sai ga ya shiga jikin su yayi tasiri hatta ga manya labari ba wajibi bane amma idan aka ba da shi daga cikin fa'idodi na labari wanda shi Qur'ani dukkan labarin da ke Qur'ani gaskiya ne babu wani labari da yadda aka hakaito shi wai dan a gamsar da kai ko a gamsar da ni wannan shi ne abin da muke fahimta dukkan labari da ke cikin Qur'ani wallahi gaskiya ne Allah baya kirkira dan ya ba mu sha'awa ko dan ya gamsar da mu arama za ka ba mu misali a Qur'ani da ke nuna haka
laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
وانا تجين سورة يوسف آية تكرشني آية تتلالي لغو مشاهده كينا Allah ta'ala yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara hakika cikin kissosin da Allah yake ba mu a Qur'ani musamman kissa ta annabi Yusuf da aka fada Allah ta'ala yake cewa me ibratun li ulil albab akwai ibra wa'azi ga masu hankali kissosin da ke Qur'ani dukkanin su gaskiya ne kuma babu ɗaya da zaka dauka in kana neman wani alheri ko Allah baka wani ni'ima ko kana cikin wani halin jarraba ko ka samu targaɗin imani ko wani abu face ka samu wata kissa da ke da munasaba da kai da in ka karanta za ka samu waraka a cikinta in ka shiga jarrabawa duba kissar annabi Ibrahim a wuta aka jefa shi in ka shiga kissar an ki karban gaskiya ka faɗa duba kissar annabi Nuhu irin wahalan da ya sha har a gidansa ya samu matsalar isa da sakon Allah subhanahu wataala in ka shiga halin rashin lafiya ka je a karantar da kai kissar annabi Ayyub ka ga irin jarrabawa da Allah ya masa na jinya da halin da ya shiga ciki na tsananin jinya in ka samu kanka cikin hasada mahasada duba kissar annabi Yusuf gaba ɗayan ta babu abin da ba a yi magana a kai ba kuma ka gane cewa dan adam bai isa ya hana Allah abin da ya niyan yi ba annabi Yusuf ya shiga rijiya an sai da shi an kai shi gidan yari ya zauna ya shiga jarraba imra'atul aziz duk bala'i ya shiga amma daga karshe Allah ta'ala ya zo daukaka shi duk abin da Allah ya ce zai bai hada ba wanda ya hana shi sai sa hasada ba ta hana Allah ya abin da yake so bal ma kici ne asalin takin da ke sa ayi nasara a ciki so babu wata jarrabawa a duniya da zaka shiga fa sai akwai wata kissa a Qur'ani dan aka fito maka da ita sai ka dauka kaman ma an san zaka samu kanka halin akai kissa kuma sai ka ga duk halin da kake ciki wannan kissa ta ma sai halin ka tsanani a cikin Allah ta'ala ya ce ibratun lil ulil albab amma ma kana hadithan yuftara ba fa labari ne da aka kirkira ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi gaskatawa ne na duk abin da ya gabata a baya duk kissar da kaji a Qur'ani wallahi tallahi billahi abun ya faru kawai abu ne da ya faru aka zo aka baka labari wa tafsila kulli shay kuma akwai bayani ne daki 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 da kowane abu sannan cikin kissosin akwai shiriya da rahama gawa ga muminai to kaga in ka karanta kissar nan ta annabi Isa ka karanta kissar annabi Zakariya ka karanta kissar nana Maryamu da haihuwan Isa kissar annabi Yahaya idan Allah hana ka haihuwa me yasa hankalinka zai tashi idan Allah ya tsora maka wata jarrabawa a rayuwa me yasa zaka damu ga wata baiwar Allah budurwa saliha haka kawai sai ciki ta haihuwa ba ta da miji ko ba ta yi sabon Allah ba don Allah ka hakaito wanda a tunaninka in ba Allah ya kare mutum ba me zai faɗa a gamsu da shi in ba Allah ya kare ba budurwa ce mata sai mai kamun kai sannan kuma aka ganta da juna biyu daga ba ta yi aure ba in ba kariya ta Allah ba to sai in ka duba wani ya ishe ka to wani abu ne Allah zai ɗauko ya yaba maka na jaraba da zai tada hankalinka wannan duka kuma babu wani abin da bai yi wa auren Allah in ba haka ba mata juya da mijinta ya riga ya wuce shekarun haihuwa amma sun zauna kuma sun roki Allah Allah ya ba su haihuwa wannan kuma yake bayyana maka ba abin da za a roki Allah mai yiwuwa ne kuma a ce Allah ba zai amsa maka shi ba sai dai in yakinin ka yi karanci ko baka cika sharuɗan da Allah ya ce a cika ba ko kuma Allah cikin hikimar da ya ga gare ya hana ka a duniya ka je lafiya a baka aljanna saboda hikimar Allah tana da yawa sai ka roki Allah duk abin da ya dace a roka akwai abin da in ka roka a wurin Allah ba abin da ba zai yi ba amma malamai suka ce akwai roƙon da kaman makaruri ne karka yi kamar yanzu kana zaune ka ce ya Allah Allah ka sa gaban nan a shaluwa yau a ce ni ne shugaban ƙasar Saudi Arabia ni ne sarkin Makka da Allah ka yi adalci kawai kana zaune a masallacin annabi ko kana can kauyen mu na fantani kawai ka ɗaga hannu ka ce wai kafin a shaluwa ka zama kai ne sarki na Saudiya ka yi adalci duk da ka san ba abin da Allah ba zai yi ba amma kuma kai ma baka yi adalci a addu'ar ba ko ka zauna ka ce Allah ka sa in zama wata aya a tsara kaina in yi tsayawo shekara 100 a nan gaba ba ni da kai ina rayuwa ya yi ma'ana Allah yana iya rayar da mutum babu kai amma ya dace ka roki Allah a tsara kanka kuma ka riƙa rayuwa babu kai to akwai abubuwan da ba a roƙo irin waɗannan abubuwa in kai baka nuna ladabin sanin muhimmancin addu'a ba kamar addu'ar ba walakantar da ita kake duk bukatunka a duniya ba da za ka roka sai wannan baka neman shari'a ta Allah baka neman rizqin asiri ko kuma aiki ne baka neman lafiya baka neman ƴaƴan salihai a duniya ko baka neman lafiya a cikin ƴaƴanka ko iyayenka ko wani abu da ka bada wannan baka neman aljanna duk wannan ka wuce kawai wannan kake roko baka duka laburan da Allah ta'ala ya ba a Qur'ani gaskiya ne kuma yace ma kana hadithan yuftara kaga babu wani abin da aka kirkira babu iftirai babu wani abin da aka je aka yi forging kawai don ai ne don a gaya muku duk abin da Allah ya faɗa na labari a Qur'ani gaskiya ne har wanda za a ce wa daraballahu masalan kaza duk waɗannan a Qur'ani suna da yawa sun faru aw kallazi marra ala qaryatin duk abin da ka gani na kissa a Qur'ani abin ya riga ya auku ne ake gaya maka Allah ta'ala bai buƙatar kawai ya kirkiro abin da bai faru ya gaya mana ba mafhum tayyib sannan kuma ga manya akwai hikima kaga Allah ta'ala yace akwai me shiriya a cikin kistosin akwai rahama ta Allah ga suwa ga wanda suke muminai kuma a cikin kistosi ɗin wani lokaci in ka shiga jarrabawa mai daɗi ko mara daɗi in ka samu kistosin suna tabbatar da imaninka da musuluncinka ka tabbata a ciki suna ƙara maka nutsuwa duk abin da ka shiga na jarrabawa akwai kissa da aka ɗauko aka maka darasinta sai ka riga cewa alhamdulillahi alhamdulillahi saboda me saboda wannan yana tabbatar da kai a cikin addininka har ma za ka samu karin misali
wa kullun naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين
وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل وانا نتجي سورة بود كينا آية لا دليل أشرا الله تعالى يسي جكي سوسن دي فالا يسي وكل جكا نسل نقص نقص شيني في إلي مضارينا كرن تكسا نقص منا كسا لتامه كما يدى الله يجي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تكين كاشي آية أبو مشاوك كاقا أنور سيسي نقص مكي باكو كسوس أي أنقما سوقان تسوى القرآن أما حاليا ذن نقصني سبوري مين saboda in ka san wata kissa mai yawa baka san wata ba in wacce ka sani ne ma ana ƙara maimaita maka bayanin ta a lokacin da kake bukata sai ka ji ta kamar sabuwa ya shiga cikin naqsu saboda qur'ani yana maimaituwa ne yace muna wa kullun naqsu alayka min anba'i rusul na la burra wadancan manzanni dan ma nusabbitu bihi fu'adak abinda zamu tabbatar da zuciyarka akan gaskiya da shi waɗannan kistosin duk imanin kan kana jin su sai sun ƙara wa mai imani imanin sa da Allah don haka Allah ta'ala yace inna hadha la huwa al-qasasul haqq ma'anan al-haqq mun yi magana jiya mai tsawo akai ba sai rabe mai tsawo al-haqq shine al-khabaru sadiq sannan kuma me wal hukumul adil shine labarin gaskiya da kuma hukuncin adalci amma bahaushe zai ce maka as-sidqu shine gaskiya al-haqqu zai ce maka gaskiya kalman al-haqqu ya fi karfin a takaita shi akan me a ce gaskiya kare sai dai a ce me sai dai a ce tabbas ko kuma a ce me a ce adalci ne da gaskiya tabbatattu saboda me saboda ba a cire adalci a cikin al-haqqu ba sai na maimaita bayani na iya ba so muhimmanci da kissa na da muhimmanci gare mu gaba daya yana tabbatar da zukatanmu akan imani duk abin da ya faru gare kan ka duba za yana da muhimmanci sai sa a rayuwa ko da experience kake da shi a rayuwa ka rika sharing da wasu in a kasuwanci ne in a karatu ne ka sha wahala idan wasu hidimomi ne fadan da kake yi yana kara ilimi da tabbatar da waɗanda suke yan bayan ku a harkar da suke idan ka ran ba zai zana bayanin wahalan da ya sha a haddan Qur'ani fiye da rabi a cikin masallacin nan kowa sai ya ji cewa ashe abin da ba mai sauki bane idan haddan na baka wahala sai kai tunanin to ai gara in ci gaba da kokari wata ran insha Allah za a hada haddan Qur'ani saboda me saboda ba da labarin abin da ya rigaya musamman ga wanda ya nasara a harkar da yake a ran ma haddace Qur'ani muna fatan yayi nasara haddace Qur'ani wani yayi karatu a makaranta sai zai ba mu labarin wahalan da ya sha in aka ji zai farkar da mutanen mu babu wani lokaci da matasa ke bukatan kistotin jama'ar da suka yi nasara a duniya da a Najeriya kaman a yanzu muna da jarin matasa Allah mana rahama da su mun gode masa waɗanda suke da yawa mai masu jini a jika amma akwai karancin tajriba experience tare da su mafiya yawa kowa yana so ya girme ya ci gaba in kuɗi ne ya yi kuɗi in karatu ne ya kammala ya zama wane in matsayi ne ya kai kaza in kuma ilimin addini ne ya zama a ran ma ko ya zama kaza amma babu wanda yake sha'awar ya sha wahala ko ba a taba haka ba a duniya wannan muke ba suna ta wai tamanai ta amsu sai faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal junun funun idan mutum yace ina so in zama babba ko ina so in zama a ran ma ko ina so a ce na yi PhD a karatu ko ina so a ce na haddace al-kutubu sitta ko a ce ina so na zama na iya larabci da zan iya kaza da kaza wa'azi da shi amma sai ce amma ba na so na sha wahala ina so kawai ne na huta sai na samu abu in ya gama sai ka ce masa eh na fahimci ka amma ka sani hauka kala kala ne ita hauka kala kala ne categories ne da there are different types of hauka ko shi ne amsa da zaka bashi laraba suka ce ka ce masa akwai hauka kala kala ba bi ma'ana akwai mahaukaci da ke yawo a gona akwai mahaukacin da zai wanka ya guga ya fito a gida an taba samun alaraba mutum da ke Qur'ani da sha wahala ba kuma kai kace kana so ga zama kuma kace a ce baka da wannan hauka tare da kai to tunda muna tsoron mu ce maka mahaukaci kawai sai aka ce mu ce maka hauka kana kana ne shike nan ya isa ba wani bayani hauka kana kana ce kai sai ka je ka fassara me kake nufi a'a baiti ne aka ce a ce hauka kana kana ne shike nan ya isa kissa na da muhimmanci in ana karanta yana da matukar tasiri duk wanda ya nasara a rayuwa ya gode wa Allah akai kuma ya share har ko ta hanyoyin da ya bi a rayuwa ya kai inda yake zai amfanar da yan baya za su fahimci rayuwar nan in ana so a yi nasara ana shan wahala ana tashi ne a yi aiki tukuru kuma a dogara ga Allah kashi 99 cikin 100 na mutanen kaga an ce wane ne da ake nuna shi da yatsa ko a bangaren ilimi ko kaza ko kaza idan ka zauna ka ji wahalar da shi sai kai ta shan mamaki wani zai zauna ya yi shekaru baccin dare ma ba ya da shinkuɗi a gidansu da yake zuwa ya kwanta ko a masallaci yake kwana ko haka yake mannuwa da kago a masallaci yake bacci so ran da ya zo ko yake tilawan Qur'ani sai ya baka sha'awa amma ran da ya baka wani labari sai ka ce ashe haka abun yake ashe abun ba haka kawai bane to yasa stories na da matukar muhimmanci wajen ƙara fahimtar da mu yayin rayuwa take Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya don haka wa ma min ilahin illa Allah kuma annabi ka gaya musu su nasara da jiran da suka zo maka nan suke kalubalantanka cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ma min ilahin illa Allah iya da ma'ana ɗaya da la ilaha illa Allah ma min ilahin kaga ma din nan shi ma menene annafiyu ne to nafiyu a wurin shi ma taukidi ne kana nafi illa kuma kana me wama min ilahin illa min Allah, kana isbati ne a wurin, kayi nafyi kuma kayi isbati kenan, ba abun bauta da gaskiya sai Allah, istisnai ne amma zo da ma'anar isbati ne, ka kore komai sai ka tabbatar da Allah, babu abun bautawa da gaskiya sai ne sai Allah. Wannan kalma ai kusan tun ba mu san kanmu ba muka san iyayen mu na kiran la ilaha illallah. Duk wanda ya tashi gaban da tijuwa mahaifiya ko da tijuwa mahaifi ko miƙa suka yi a dare sai ka ji ana la ilaha illallah, wannan ɗabi'a ce ta dattawan mu, sai ka ji dattijin ka ya miƙa sai ce la ilaha illallah. To wannan ai mun haddace tun ma ba mu san menene rayuwar ba, saboda me? Saboda iyayen mu suna faɗa, wannan ita ce fa miftahul janna, kalmar la ilaha illallah fa ita ce mabudin aljanna. Masallacin nan miya da mabudi, in ka zo ba kirin zai budu ba, zai budu ba. To ita ma aljanna tana da mabudi, idan kana son shiga cikin ta sai ka zo da mabudin ta. Mabudin shine la ilaha illallah. Mafiya yawan fado ko a duniya yana da haƙura, kalmar shahada ita ma tana da haƙura. Haƙuranta su ne shurutu kalimatu shahada, sharuɗan kalmar shahada. Idan kwado a duniya yana da haƙori guda goma, mabudi yana da haƙori goma, sai haƙori ɗaya karye, ko da ku kwaɗan irin kwaɗan da ne mai suna gama gari, idan haƙori ɗaya karye ka saka zai buɗe? Ba zai buɗe ba, sai dai ka nemo kusa da balle. Ita ma kalmar shahada tana da shi. In ka ce la ilaha illallah, ba wai kalma ce da muke faɗa mu tayayi ba, kawai la ilaha illallah tana da ma'ana. In muna faɗan irin la ilaha illallah, astaghfirullah, wallahi sai muna bin ma'anarsu, muna sanin sharaɗarsu. Tun fa a zamanin tabi'ai, Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, da ya ga asba'u tabi'ina, sai mutum ya ce astaghfirullah, astaghfirullah, sai yake musu wa'azi da cewa istighfaruna yahtaju ila istighfar. Yake istighfarin da muke yi shi ma iya neman a masa istighfari, saboda kawai faɗa ake babu aiki. Shi ma istighfarin ya dace a masa istighfari, kai ka ji ta magana. To kalmar shahada ita ce mabudin aljanna. Dukkanin mu kuwa yana buƙatar aljanna, sai mun kiyaye sharuɗanta. Kowa ya je ya san sharuɗanta guda bakwai ya aiki da su. Wa zai jirga mun sharuɗanta guda bakwai a jere? Ga ɗan uwa daga can baya ta suka kirga su. To ka haddace baiti ka kawo su. Allah ya baka albarka. Ka kawo ɓangare ɗaya. To ita kana ka canza su, ana so ka kawo isbatinsu duka da kuma nafiyin duka. Yadda aka ce la ilaha illallah, to duk sharadin ana so ka zo da isbatinsa, tabbatarwa da nafiyinsa. Na farko al-ilmul munafi lil jahl. Na biyu al-yaqinul munafi lil shakk. Na uku al-qabulul munafi lil raddi. Na huɗu al-inqiyadul munafi lil tark. Na biyar al-ikhlasul munafi lil shirk. Na shida as-sidqul munafi lil kadhib. Na bakwai al-muhabbatul munafiyatu lil bid'ah. So kowane sai ka kawo isbatinsa, sai kuma ka kawo mai nafiyinsa. Mafhum? To dole sai mun kiyaye su, mun san su, sai zama kalmar shahadar mu ta tsaya. Mabuɗin aljannar mu haƙuransa bakwai babu wanda ya karye. Allah ta'ala ya sa mu cika sharuɗan kada kowanne ya karye. Wa inna Allah, lalle Allah, lahuwa, lalle wallahi shi al-azizu, mabuwayi ne Allah. Izza ta Allah ce, kuma izza ta wanda suka rike Allah ne shi. Sai Qur'ani ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina. Izza ta Allah ne da manzansa da mu'minai, cikin munafiquna karshen aya ta 8. Kaga izza ta Allah ce daukaka. In ka ga musulmi ya kaskanta shi ya walakantar da addininsa da kansa, amma addinin musulunci addinin izza ne. Ba a taɓa rasa izza har sai an watsar da addini, amma duk wanda ya rike addini yana da izza, kuma yana da kwarjini. Ka duba kwarjini irin su Fardauna, Allah ya ji kansa. Ka duba kwarjini irin da su ta fawo Alewa da suka rike izza, wannan kwarjini da buwaya ɗin, in ka rike Allah ta kace. Amma ran da musulmi waye gari rayuwarsa ɗaya ne da wanda bai yi da akwai Allah ba, to ba da kuma ya izza. makiyin Allah wanda bai san Allah bai yana zuki ta madan musulmi na yi shi yana shan giya aka samu musulmi na shan giya shi yana wasa da ibada musulmi ya wasa da ibada sai ya za a samu izza shi zai ci amana musulmi bai ci amana zai karya alƙawari musulmi zai karya alƙawari za ka samu izza izzan tana cikin mu bi Allah ta'ala idan muka bi Allah ta'ala sai Allah ya ba mu izza kamar da yawa sahabbai radiyallahu anhum kuma wannan izza ta zo saboda zaman su na waliyan Allah ko sunansu aka kira sai ka ji izza a ciki kawai a ce maka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko ba a ce kawai ba sai ka ji wata buwaya a ciki a ce maka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko a ce maka Abu Bakar Siddiq as-Siddiq al-Akbar dattijan arziki ko a ce maka Usman ibn Affan wallahi a cikin sunansu kana jin akwai izza da saboda me saboda kyan alaka tsakanin su da Allah in kaga musulmi bai da izza to ya yadda ita ce kuma Allah ta'ala al-hakim ne al-hakim mai hukunci ne wanda a cikin hukuncin sa akwai hikima mafu tayyib na
fa in tawallu fa inna Allaha alimun bil mufsidin
fa in tawallu idan sun juya da baya musamman su waɗannan mutanen Najiran da suka zo Tibet da fiyayyen halitta suna kalubalantar su akan me yasa zai ce annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba zai ce shi kaza ba sai Allah ya musu duk irin waɗannan da su sai ce a ce musu fa in tawallu in sun juya da baya suna kawar da kai fa inna Allaha lalle Allah alimun mai ilimi ne bil mufsidin da mabarrata duk mabarrata Allah mai ilimi ne a kansu bi ma'ana maganar da suka yi kira na jinginawa allantaka ga bawa daga cikin bayan Allah wannan barna ne mafhum tayyib kuma al-ibra bi umumin lam anan sai ka ce dukkan barna mai barna Allah ya san yana ne ba wani mai barna da zai yana barna Allah bai sani ba idan mutum yana kisan ganganci barna yake Allah ta'ala ya sani mutum yana garkuwa da mutane ya kama su yadda yana ciniki sai an biya shi wallahi barna ne kuma a gaya masa Allah ya sani cewa Allah ya sani nan ba kawai kawai ka ɗauka ya sani ba ne a kashe da yake ma'anar abin alimun bil mufsidina Allah yana da ilimin masu barna yana musu kashe da barnar da kuke ba mun sani ba wani mai barna da mai tabbata yana barna Allah ta'ala tun a duniya bai walakantar da shi ba gabanin aje lahira gaya mun mabarnaci ɗaya da ya shekara 40 yana barna Allah bai nuna karshen sa ba ai sunna ce ta Allah ka shedi yake mutu duk mai barna da yake barna a bayan kasa dukkan karya dokar Allah aiwa dokar Allah kullun uwashi mu fasadi ne ƴaƴa da suke yawo musamman mata suke bayyana tsiraici ko suke ɗaukan bidiyo suna rawa suna nuna halittar jikinsu ga duniya fasadi ne Allah yana musu kashedi ya sani waɗanda suke cin amana Allah ya ce a musu kashedi ya sani wanda suke da dama suke zalunci Allah ya ce a musu kashedi ya sani waɗanda suke garkuwa da mutane Allah ya ce a musu kashedi ya sani waɗanda suke kashe rayuka da ganganci Allah ya ce a musu kashedi ya sani duk abin da ake ba wanda Allah bai sani ba kuma Allah ta'ala iya madakata kowa zai je cikin kiyama ya tarar da abin da ya shuka waje ne wallahi da babu kamun kafa ba wani mutum da yake da immunity a lahira babu wani mutum da zai je kamun kafa wai a yaje ba wannan a duniya ake kowa idan ya fice wallahi karta san karne kuma kowa ta kansa yake yi duk bargar da ake a bayan kafa babu wanda Allah bai sani ba wannan kashedi Allah ya yi ce ta a Qur'ani Allah ya kammala wasiya da kar mu rika yin barna a bayan kasa har ma za ka yi neman misali ka ba mu
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin
sannan masu fasadi mai matsayinsu a wurin Allah
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
أتشكين آيوي ديوة القرآني دي الله تعالى يبين أمانا إلا الفساد إذا أنا مفساد إذا شري أرمى بام مثالي قراجيك مصنوة وذاك النفر قصرة الأعراف آيات هم سند شداء da Allah ta'ala yace wala tusfidu fil ardi ba'da islahiha, karfe da bai fasadi a bayan kasa bayan Allah ya gyara duniya. Wannan kasar Allah mana kashe ji duk abin da ya saba masa kalmi a bayan kasa. Wad'u khawfan wa tama'a, in addu'a ne mu yi ta roƙon Allah ta'ala muna masu tsoron wuta da kuma buƙatar aljanna da kwaɗayi raja'in aljanna, kuma rahamar Allah tana kusa ga mutane masu ihsani. Ihsani ai mun sani shine kyautatawa, an ta abudallahi ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka, ko da hadisi da biyu cikin 40 hadisi ai kowa san hadisin. So duk wanda suke ihsani Allah ta'ala yace rahama sana kusa da su. Na biyu a ranar mai ka mana misali na kissa ta Karuna, suratul qasas din ne ma akan maganan kissa din ne. Suratul qasas ayoyi ta nawa? 80 banda kai 80 da nawa 88 جزاكم الله خيرا ارمى كما ايه 77 ده الله تعالى كيفه قارونا وبتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا سيتي واحسن كما احسن الله اليك ككوتك عند الله جودتا متا ده الله دوبا حديثك بيذاتك غودي الله با اذا الله يمشي wannan hadisa suke zama kina rawa kina bayyana tsareci bayan Allah kike gode masa ki kyautata masa. Sai yace wala tabghi al-fasada fil ardi, karka da yin fasadi a bayan kasa garuna. Inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin, Allah baya son masu barna a bayan kasa. Dukkan nau'in barna Allah baya so. Idan mutum yana kashe mutane da ganganci Allah baya so. Wanda yake garkuwa da mutane Allah baya so. Wanda yake kar duk wani fasadi, wanda ke zalunci a bayan kasa Allah baya so. Wanda ke cin amana a bayan kasa Allah baya so. Mai ruwadi a bayan kasa Allah baya so. Mai zina a bayan kasa Allah baya so. Mai shan giya a bayan kasa Allah baya so. Wanda bai ibada a kan lokaci a bayan kasa Allah baya so. Mai zalunta iyalansa Allah baya so. Mai hakinta iyalansa Allah baya so. Mai hakinta mijinta Allah baya so. Kowanne ne Allah yake mai yin wannan Allah baya so. In ka cire ba su irin laifukan nan suka ga mutum ne suka saurari Allah yake so, sai ka samu ɗan kaɗan ne. Duk mai fasadi Allah ya ce inna Allaha la yuhibbul mufsidin, wallahi duk masu fasadi Allah baya so. Ai babu fada'in da ya wuce mutum ya je filin kiyama Allah ya ce ba na son wani, kuma akwai ranar kin dillanci. To a duniya wallahi a lahira akwai ranar kin kasuwancin da dillancin gaba daya. Allah ta'ala ya samu wani lafiya na
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
قل كشيء يا أهل الكتاب يا قوم أبو ثالثة في اليهود والنصارى تعالوا خذوا أنا جيتم في invitation later ila kalimatin zuwa ga wata kalma kwaya daya sawa'in mai daidaitawa bainana tsakaninmu wa bainakum da ku mu da ku sai mu zama abu da ita ce kalimatu shahada Allah na abu da illallah mu da ku a wannan kalma din shine kar kowa ya bauta wa komai sai Allah wala nushrika bihi shay'an kar mu maka tarayya da wani abu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu ya rike sashi a matsayin abun bauta koma bayan Allah. Dan adam ta ne bauta duk wani dan adam. Fa in tawallau, idan su waɗannan mutane suka juya da baya, fa qulu ka ce musu ishadu ku zama shaidu bi anna lalle mu muslimuna mun riƙe Allah mun musulmai ne. Mun sallama kanmu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Qul ta'alau ka ce ku zo ku, wannan ana ƙara magana ga annabi da al-yahud wal nasara da ke zuwa wurin sa da tambayoyi ko munazara ko suna son kure shi. Ya halatta idan fahimtan gaskiya ne a zo a zauna a ce me hujjar ku na cewa kaza mu me hujja wannan ya haddaka a musulunci shine munazara mu zauna mu ce mu ga abin da addini yake ku ga abin da addini yake a gane wake da gaskiya wa yake zuci ta malle Allah ya halatar da wannan aran ma
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا
جزاكم الله خيرا سكن سورة العنكبوت آية 46 فقال الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كرفوا إجائية أهل الكتاب سيدين جودة هذا illa jillati sai da dafa inda mai don fahimtar gaskiya mu da muka ce Allah dai ne mai dalili mu da muka ce sai babar manzon Allah ne mai dalili mu da muka ce kaza kaza ne mai dalili ku da kuka ce kaza mai dalili sai a zauna ba zaki ba bakar magana ba cin mutuncin juna ba yi wani sharri kawai dan ai me dan a fahimci addini kuma in za a yi sai a yi da me da hikima
ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن
wannan suratul nahl aya ta 125 Allah ta'ala yace kai tsira zuwa ga tafarkin mahallinka ila sabil rabbika bil hikma da hikma wal mau'izati al hasana da kuma kyakkyawan wa'azi وجادلهم بالتي هي احسن كما كوي مجادله da su kuyi jayayya kuyi debate amma da me da kyautatawa idan za a yi a kaida ana yi da ladabi ba za ka zo ka ji mutane ku arna ku kaza ba a haka sai kai wa mutane mutuntawa da zaben kalmomi na mutuntawa saboda me saboda burin ka shine a fahimci gaskiya wanda kake so ka fahimci gaskiya a bakin ka baka cin mutuncin sa baka masa bakar magana baka aibata shi me kake bukata shine kana rarrashin sa ne dan ya fahimta shi mai karantar da musulunci ana so ya zama kamar likita ne da ke treating yaro marar lafiya yana da malaria fever a jikinsa sai ya zo ka za ka masa allura shekararsa biyu yana ma dukan ka yana buge ka haka za ka yi hakuri za ka ce ka likita ne ai yaron ya buge ka shikenan ka fasa masa ba a fasa yana dukan kana ba shi hakuri in ba da minti sai ka ba shi minti to haka mai wa'azi yake rarrashi yake wanda ya dana tarko na kama mutane zuwa aljanna kuma baya daga me bai daga kara a wurin burin ka mai shine duka a zo a tsira a tafi lahira a shiga aljanna to sai ka bi mutane a hankali da kalmomi na mutuntawa da kalmomi na girmamawa dan me dan su fahimta amma kuma a kalmomin har ai aiki da kalmar da Allah bai amince da ita ba kuma wannan yake bayyana mana a ta'idan musulunci dukkan wani musulmi ya zama mai kira ne zuwa ga addini wannan yana da matukar muhimmanci a duk inda kake a aikin da kake ko sana'a ya zama kana kira zuwa ga addinin musulunci a aikinka a mu'amalarka wani ya zama kawai kallon ka in yayi ya gane cewa lalle wannan musulmi ne na kwarai wannan shine tafiya ya zama a ayyukan mu mun amince mu musulmai ne muna kyautata mu'amala ga waɗanda ba mu ba dan su gane cewa fa addinin nan ba irin yadda ake ƙarya a gare shi a duniya bane ba mai yadda ake faɗa bane addinin fa kyakkyawa ne wanda aiki za mu shine mu kyautata mu'amala ga wanda bai gane addini ba dan ya gane ko da ku shi ya muzanta mana mu'amalar mu kyautata masa saboda me saboda mai abun fada baya fada duk mai hujja baya fada yaushe muka gama da waɗannan ayoyin da zamu tsaya fada ba mu da lokacin fada me muke da shi shine ayoyin Qur'ani da ingantattun hadisi don haka sai ku kira su zuwa ga karima sawa'in bainana wa bainakum da za ta daidaita tsakanin mu da ku Allah na abu da illallah da kada kowa ya bautawa kowa sai me sai Allah subhanahu wa ta'ala mu da ku mu da ku kada kowa ya bauta wa kowa sai Allah shine ila kalimatin sawa wannan sunan kalmar shahada ne ana kiranta kalimatus sawa wato kalmar daidaitawa duk wanda ya fade ta ya gaba dan uwanka har abada matukar yayi ne yayi ko da ita sai a ce kalmar daidaitawa ina ga ba zai iya yiwa mu kammala ayan ba ma ya tashi akan Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun sai mu yi kwanan jeji kenan ko to Allah ya sa mu fita jejin lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.